This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan awani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Gar Aminu Faje. Saurare abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su, ga zara da kanun labarai.
Kafofin yada labarai a kasar Lebanon sun rawaito cewa adadin fararen hular da suka mutu sakamakon hare-hare biyu da Isra'ila ta kai a kasar ya karu zuwa 10. Ukraine ta ce wasu jerin harin makami masu linzami da Rasha ta kai kan wasu yankuna a kasar sun jikkata mutane 6 tare da lalata gine-gine da dama. Kasashen China da Rasha sun kara karfafa haɗin gwiwar su a cikin ƴan makonnin nan. Bayan da aka bayyana shirin Putin na zuwa China a wannan shekara.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun sa takwaicin zunzurutun kuɗi har naira miliyan 20 ga duk wanda ya taimaka wajen kamo wasu gaggan ƴan bindigar da suka addabi yankin babban birnin tarayya Abuja.
Mataki ne mai kyau saboda shi rashin tsaro ba a cewon ga hanya ɗaya tilo wanda za a iya samu a daƙile shi.
A Ghana kuma gwamnatin kasar ta sauya ministan kuɗi a wani sashe na sake fasalin gwamnati da shugaban kasar Akufo Addo yake yi.
Kasan the international traders sun shiga mu Nigeria suna ganin kamar economy mu tattalin arziki bai daidai ba domin shi ne duba tattalin arzikin da take fara samun sa domin the economy da kuma
haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Kafofin yada labarai na kasar Lebanon sun rawaito cewa a yau Alhamis adadin fararen hular da suka mutu sakamakon hare-hare biyu da Isra'ila ta kai kasar Lebanon ya karu zuwa 10 waɗanda suka zama mafi muni a cikin sama da watanni 4 da aka kwashe ana musayar wuta akan iyakokin kasar. Kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ta lashe takobin mayar da martani kan hare-haren da aka kai a birnin Nabatiya da wani kauye dake kudancin kasar. Sa'o'i kadan bayan harba wasu makamai daga Lebanon da suka hallaka sojan Isra'ila. Harin ya rusa wani bangare na wani gini a birnin Nabatiya inda ya kashe mutane 7 'yan gida 1 ciki har da wani yaro kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar ya bayyana. Yawan adadin mutanen da suka mutu a harin na nuni da wani gagarumin sauyi a cikin sama da watanni 4 na musayar hare-hare na yau da kullum da ake yi akan iyakokin kasashen tun bayan barkewar yakin Isra'ila da Hamas a Gaza a ranar 7 ga watan Oktoba. Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa wasu jerin harin makamai masu linzami da Rasha ta kai kan wasu yankuna na ƙasar Ukraine sun jikkata akalla mutane 6 tare da lalata gine-gine da dama. Maxim Kozitsi, gwamnan yankin Lviv da ke kudancin Ukraine, ya ce mutane 3 sun jikkata a wurin yayin da makami mai linzami ya lalata wani ginin a baban more rayuwa da gidaje da dama. Jami'ai a birnin Zaporizhia sun sanar da cewa mutane 4 sun jikkata tare da lalata wata makaranta da wani shago sanadiyar harin na Rasha. Har ila yau makamai masu linzami na Rasha sun kai kai ciki babban birnin Ukraine inda jami'ai suka ce dakarun tsaron sama sun harbo dukkan makaman kuma ba a samu rahoton jikkata ba.
To an jima kadan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan a Najeriya ministan babban birnin tarayya Abuja ne su muke yayi alƙawarin bada ladan kuɗi har naira miliyan 20 ga duk wanda ya bada bayanan da suka kai ga kama wasu gaggan ƴan bindiga 3 da suka addabi yankin. Wakilan magana ne kan tsauraran matakan da ake wato da aka fito da su domin daƙile hare-hare da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da ya addabi yankin na Abuja a baya-bayan nan. Hassan Maina kaina ya aika mana da wannan rahoto.
Let me put money on their head. So wherever they are, send their men out there. And I'll give them 20 million naira. and fish them out wherever they are.
Ministan Abuja kenan barista Nisan Wike ya sanya tukucin naira miliyan 20 ga duk wanda ya bada labarin da zai kai ga kamo sauran yan bindiga guda uku. Yanzu haka ake nema ruwa a Jallo. Ke bayanin cewa ya sami cikakken goyon bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na yayi duk wani abu mai yiwuwa na samar da tsaro a yankin babban birnin tarayyar kasar. Barista Wike wanda ke bayan hakan a headquarters ɗin sandan birnin Abuja yayin gabatarwa da yan jaridu gungun yan bindiga dadi da suka kware wurin addabar Abuja da satar mutane don neman kudin fansa. Minista na Abuja ya sake tabbatarwa mazauna birnin cewa daga yanzu za a ke bin duk dasukan da waɗannan yan bindiga ke koye don a farauto su ba tare da an jira har sai sun kawo farmaki a mazauna birnin ba. Mista Wike wanda ya alƙawarin samar da kayan aiki na zamani ga yan sandan birnin ya kuma nemi su ƙara zage dantse wurin tattara bayanan sirri tantancewa da kuma aiki da su. Kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja kenan CP Ben Igwe ke nanata cewar za su kawar da dukkanin matsalar tsaro a birnin domin za su iya don suna da kwanjin yin hakan. Amma wani mataki na tabbatar da hakan ya ce sun cafke wasu rikakkun 'yan bindiga daɗe su 23 da suka daɗe suna addabar mazauna Abuja da satar mutane kuma an sami zunzurutun kuɗi har naira miliyan 9 da bindigogi AK-47 guda 6. Yana mai cewa wannan samun tabi ne na irin hubbasan da suke yi a halin yanzu domin tabbatar da tsaro a Abuja. Masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salmanu na ganin irin wannan matakai da ministan Abuja ke dauka ba ko shakka zai haifar da da mai ido.
Mataki ne mai kyau saboda shi rashin tsaro ba a cewa ga hanya ɗaya tilo wanda za a iya samu a daki da shi. Wasu su akwai na amfani da karfin tu, akwai na amfani da intelligence, akwai na har duba menene ke kawo na ai addressin na abubuwan da ake cewa root causes. Wannan miliyan 20 din da minista ya sa akan wayannan mutane ni ina gani mataki ne mai kyau, mataki ne wanda akai wa kasashe da dama suka dauka akan shi akan ta'adda akan shi akan mutane da yawa kuma akan samu mutane su kawo wayannan labaran da zaran suka tabbatar da cewa za a ba su kudin nan saboda su fa wayannan mutanen kanin jama'a suna aiki da jama'a a wani idan ya tabbata cewa zai samu wannan miliyan 20 din ko kuma fiye da haka gare ya ba da wannan labarin ya zai zama motivation a wurin shi har ya ba da wannan inda za a iya kama su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga zara da cigaban labaran duniya.
A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsananin rayuwa sakamakon tsadar abinci, magunguna da wasu ababen bukatar rayuwar yau da kullum, gwamnatin Najeriya ta bakin ministan noma ta ce nan da mako mai zuwa za ta fara raba hatsi kyauta ga manoma musamman mabukata don rage matsalar yunwa a kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Halima Abdulrauf ta aiko mana daga Abuja.
Gwamnatin Najeriya ta bakin ministan noma da samar da abinci Sanata Abubakar Kiyari ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a birnin tarayyar kasar Abuja, inda ta fayyace cewa za ta fara rabawa 'yan kasar hatsi tan 42,000 kyauta kamar yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yarda da shirin.
Akwai kudaden da shi shugaban kasa President Bola Ahmed Tinubu ya bamu, yace ko me za ku yi ku tabbatar cewa an yi wannan noman kuma an kara manomi karfi. Yanzu cikin nan da sati mai zuwa daga Litinin za mu fara wasu jihohi saboda a fara samu kayayyakin su.
Ko yaya gwamnatin kasar za ta tantance mabukata da ya kamata su ci gajiyar wannan tallafi ganin yadda a baya an sha ganin yadda wasu marasa kishin al'umma ke karkatar da ababen da ya kamata ta rakawa su ci moriya? Sanata Abubakar Kiyari ya ce
abinda muka faɗa a kowane local government din in aka je a samu association din manoma din kuma muna da list inda muka sassaka har da 'yan tsaro da su kungiyoyin da kuma traditional rulers muka sa su ma su shiga a cikin a wannan committee din, su ne za su ba da sunaye kuma su za a ba kaya su raba a wajen.
Sai dai duk da wannan matakin da gwamnati ta dauka, tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa Malam Ahmad Saju ya ce matsalar ta wuce tunanin gwamnati.
To wallahi alal haqiqa ana cikin halin haulayi ba ma kawai talaka ba. Yanzu haka inda nake aiki akwai manyan ma'aikata da muke tare da su wanda sun kasa zuwa, na kira su mai hana su zuwa suka ce ba su da ma kudin sa mai a mota. To idan wanda yake ma karban albashi mai dan dama ya ce maka ya kasa, to kai tunanin wanda yake karban karamin albashi ko kuma wanda ma bai da ma wata hanya banda neman yau da kullum. Kuskuren shine idan muka tashi yin tsari na tattalin arziki, muna tsammanin babu waɗanda za su fito su yi wa al'amarin zagon kasa. To kasar ta zama na yanzu ba za ka ma san wake kishin ta ba, waye kuma baya kishin ta ba. Akwai masu zagon kasa ga dukkan wani manufa na hukuma wadda su duk wani wahala da ake ciki su riba suke nema kuma riba suke samu. Dole ne a rika yin la'akari da irin wannan.
Rahotanni sun yi nuni da cewa ƴan Najeriya miliyan 26.5 na fama da rashin wadataccen abinci, inda ƴan kasar ke kashe kaso 59 cikin 100 na abin da suke samu wajen abinci. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Ghana kuma shugaba Nana Akufo-Addo ya sauya ministan kudin kasar a wani sashe na sake fasalin gwamnati da kuma tunkarar kuma bayan tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Daga Kumasi ga rahoton Hamza Adams.
Ma'aikatar sadarwa a fadar shugaban kasa ita ce ta fitar da sanarwar sauya ministan tattalin arzikin kasar. Kamar yadda Honorable Ali Suraj jami'i ne a fadar shugaban kasa ya mini karin bayani.
A wayansu MPs mu sun kawo korafin cewa da su ne a samu dama a sauke minista na finance. Shugaban kasa ya nuna cewa kowa ya samu hakuri, kai ababa dai wanda ake gudanarwa hanyoyi shine shugaban kasa shike da iko. Kuma dole jama'a su kai magana, dole ya ji. Kuma jin inda jama'a suka faɗi ya sa ya duba. Sai sa shugaban kasa lokaci ya kai ne yana gani ya kamata ya saki ma'aikatan saboda ya saki energize kasar mu na Ghana.
Ghana na ci gaba da fama da matsalar tabarbarewar tattalin arzikinta. Abin da ya sanadin tunkarar asusun ba da lamunin kasa da kasa ta IMF domin neman ceto. Ko shin wannan sauye-sauye musamman na ministan kudin kasar zai iya shawo kan wannan matsala da kasar ke fama da shi yayin da ya rage kasa da watanni 10 a gudanar da zaben shugaban kasa? Wannan ne tambaya da na yi Shuaib Abubakar mai sharhi ne akan tattalin arzikin kasar, inda yake cewa
an kariba kuma kasafin kuɗi na wannan shekara finance minister guda gudan gano Ken Ofori-Atta planning shi ne ko kuwa abinda shi ya gaya ma shugabar kasa shi aka zo aka ajiye muna in terms of hanyoyin da dabi ya samu kuɗi da inda da shigar da kuɗaɗen. Wannan hantsin ya an gama kuma an ji da shi gidan majalisa an amince wannan abin ke aiki. Dan shi in terms of major change dai ina ganin kaman bai kawo wani babban sakiya.
Shi kuwa Sharif Abdulsalam mai sharhi kan harkar siyasa ne a kasar Ghana. Na ganin duk da cewa tsohon ministan ya gabatar da kasafin kuɗin kasar, akwai gudunmuwa da sabon ministan kuɗin kasar Dr. Amin Adam zai bayar musamman ta fannin samun yardan masu zuba jari a kasar.
Kasan international credit da suke ba mu rance duka suna ganin kamar economy mu tattalin arziki ba daidai ba domin shi mai duba tattalin arzikin da kansa financial minister bai manage economy da kyau ba. Kawo sabon mutum wani lokaci ya bar wani samu wani karfin cewa kamar a'a yanzu with new person maybe credentials is very cool that jarraba gare ku shi ya kawo makasan ci gaba. Wannan mu ya kawo mabin da wani goodwill karan wani confidence in investment a kasan Ghana.
Koya al'umman kasar suka ji da wannan mataki.
Sunana Labaran Isa tuje shi a kawo wani daban ma me shi zo ya ci gaba da tafiya. Mu gani maybe shine mafi alheri.
Sunana Muhammad Murtala, gode ma Allah, Allah sa wani zadibi a shin nan zamu mafi alheri cikin wannan kwanaki da ya soga ai zabe.
Dr. Muhammad Amin Adam kafin a basa mukamin ministan kudin kasa sai shi ne karamin minista a ma'aikatar kuɗi Kana ɗan majalisar dokokin kasa ne mai wakiltar Karaga. Kafin hawansa mukaminsa na karamin minista kuwa Dr. Muhammad Amin Adam shi ne mataimakin ministan makamashi mai kula da ɓangaren man fetur. Ya kuma taɓa zamowa mataimakin ministan yankin Arewa a shekarar 2005. Kafin aikinsa na mataimakin ministan makamashi kuma ya taɓa kasancewa wanda ya kafa kuma babban darakta na cibiyar harkokin makamashi ta Afirka, wato ASEP a takaice. To sai dai a sa ran za a tantance ministan a majalisar dokokin kasar nan zuwa ba da jimawa ba kafin ya kama aikinsa. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adams, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, kuma a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin bayani ne akan ciwon basir ko kuma pile a turanci. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, likita ya yi bayani akan ciwon basir da alamominsa har ma da abubuwan da ke kawo cutar, sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya yi halinsa. To a wannan mako, za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum kan alaƙar zaƙi da maiƙo da kuma cutar basir kamar yadda mutane ke alaƙanta shi da cutar. Likita, gare ka.
To babban alaƙan su dai shine ga waɗansu mutanen suka yi complain akan in suka sha abu mai zaƙi musamman lemun kwalba. Ina ce lemun kwalba kuma ina nufin wanda yake zuwa na kwalba, wanda yake zuwa a cikin can a ko kuma wanda yake zuwa a gora. To da yanzu yawanci lemun kwalban namu sun fi zuwa a gora ga wanda suke sha musamman su zo sha a wani lokaci irin kaman bayan da daddare a kafin su kwanta ba a samu any form of movement ba ko kuma ya ja sa bangidan su yayi tauri. To yawanci sukan samu irin wannan complain da bayan gida mai taurin nan sai ga continuously kuma yana sa musu tauri. Amma kuma dan mutum ko ya dan sha sugan shi alal misali ko zuma ba dole masa irin haka ba. To wa'annan su chemicals ne, wato chemicals shine wannan sinadarai da ya kasance ba natural ba. To sai ya kasance mutum ka zo kana kwankwada kai kuma anaka kana jin daɗi. Bayan da zan faɗa sunayen kamfanonin amma a sani cewa duka lemun kwalba dai ga mutum zai zo na kwankwada in dai ba wanda aka hada bane a gida din alal misali ayaba a zo a ce an samu mangoro ne a zo a ce an samu irin shi lemun na bawo a zo a ce an murza shi ko kuma a zo a ce an yi mixing din shi ya zo ya bada wani sinadari ko kankana a zo a yi mixing din shi. So duk waɗansu wanda ba irin wannan ba za su iya jawowa irin wannan constipation ɗin, wato bayan gida mai tauri. Yayin da suka jawo bayan gida mai tauri kuma sai mu dawo bayanin da ne a baya wanda zai iya sa a samu wannan matsala na wato ainihin basir. Ambacin mai koshi kuma gaskiya har yanzu ne ban ga wani standard binciken da ya nuna cewa eh dan akwai mai ko yana sa wannan bayan gidan ya zo ya kasance ya tauri ba ko kuma yazo ya jawo basir. Amma sai dai ilimin yana da faɗi, amma dai bisa ga karatun da nayi da binciken da nayi ban taɓa jin inda aka ce maiƙo yana da alaƙa da wannan matsala na basir ɗin ba. Sai daga wanda yake da shi akwai wanda hala yake damun shi in ya ci amma ba wai dan yana sawa ba.
Shin suwaye suka fi barazanar kamuwa da ciwon basir?
Mutanen da suka fi kamuwa da wannan basir ɗin su ne kamar haka. Na farko mai kiba, wanda kiban shi yana da jiki sosai kenan ko. Na biyu kuma mace mai ciki, saboda shi ma ana iya samun bibin da yake cikin nata yana danna hanjinta. As a result of that sai ya jawo bayan gida mai tauri, yayin da ta zo yin bayan gida yana mata wahala. Haka ma kuma hormonal changes haka, wato sinadarai na jiki da suke canzuwa yayin da mace take da ciki. Na uku ga wanda yake ɗaukar abubuwa masu nauyi musamman da suke irin exercise na wanda ba a ɗan cika samu sa environment ɗinmu ba. Sai kuma na hudu ga wanda ya kasance cewa yana yawan samun bayan gida mai tauri da bai yi komai a kai ba ko kuma ya san abin da yake ci ko yake sha babu isasshen ruwa a ciki. Wato ga wanda baya yawan shan ruwa yake yana kwanta ga kwana ɗaya bai sha ruwa ba, kwata-kwata bai dame shi ba, saboda me yasa ya je ya sha wannan zoɓin a ya sha wancan kunun ayan wanda ba laifi ba ne kwata-kwata. Sai dai amma ruwa pure one, asalin ruwa mai tsafta, yana da kyau mutum ya kasance yana sha. Amma a zo a ce baya jin ishi, wannan dole ne saboda yana taimakawa gurin akwai prevention wannan. Sai na gaba kuma ga wanda suke da chronic cough, wato wanda suka daɗe suna tari kenan, tari saboda yana jawa intra-abdominal pressure. So anything, duk wani abin da zai iya jawa intra-abdominal pressure to shi ma zai iya jawa wannan problem din na hemorrhoid din nan.
To likita, shin cutar basir na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Bisa ga binciken da nayi dai da karatun da nayi ban taɓa jin an ce ana gadon basir ba. Saboda kamar yadda na faɗa, duk wani abin da zai kasance cewa ya jawo prejo a cikin dubura wanda zai sa wa'innan jijiyoyin da suke kawowa jini sun kumbura, to abu ne wanda zai iya jawo basir. So kun ga kenan ko da mutum ya kasance cewa yana da family history, wato ko iyaye mace ko namiji suna da shi, in dai zai kasance ko za ta kasance sun yi preventing ko avoiding wannan prejo ɗin tare da bayan gida mai tauri, yawan zama a shadda saboda mutum bai samu ya bayan gida ba ko kuma cin wani abu ko kuma rashin shan isasshen ruwa, to duk inda mutum zai iya preventing ko ya guje wannan abubuwan, ko da ma ya kasance in gidansu kaf gabaki ɗaya suna da basir, to shi ba dole ya kasance ya yi ba.
To shin ma menene ya kamata mai fama da ciwon basir ya kauracewa?
Babban abin da ya kamata mai ciwon basir ya kauracewa shine bayan gida mai tauri, saboda already yana da wannan matsalan ciwon basir din, sai kuma zuwa malamin gargajiya dan ya kasance cewa zai bincike ka ko kuma ya baka ko kuma ya bashi magani. Yayin da kai haka to asalin babban kuskure kenan, saboda kamar yadda na faɗa a baya, ba dole kasance basir din bane, amma a zo a ce ma an tabbatar miki ko an tabbatar maka da basir, me yasa kake tunanin cewa ba za ka koma asibitin da aka tabbatar maka kana da basir din ba, ko kuma ka je ma babban asibitin da yafi shi don neman lafiya, ba sai ka gangara gurin malamin gargajiya ya baka wa'insu jikon da ba ka yarda dalilin da ba zai taɓa kawo cin nasara a wa'innan magungunan ba. Saboda me yasa wa'innan wato ainihin hemorrhoids din nan suna nan birjik, suna nan ire-ire, kamar yadda muka faɗa, muna da internal muna da external, wanda zaka je ka same shi na gargajiya ko kuma likitocin da basu karance ba, wanda ba a cika samun su ba, ko kuma wanda suke irin kansu suna da likitocin da ba likitoci bane, ba abun mamaki bane, ba dole sun tabbatar da wannan ilimin ba. Wani ya zo maka da thrombosis, alal misali hemorrhoids, sai ka zo ka ce masa kaza yake da shi, ko kuma ka bada maganin da ba shi bane, to sai sa yana da kyau in kana da shi, in kina da shi, babu kwanto abinda mutum yafi kamata ya sa himma a kai ya je gurin ƙwararren likita, wanda zai bincika, wanda zai duba, wanda kuma zai bada maganin da yafi cancanta. Na biyu kuma shine duk cin wani abu da zai kasance cewa ya jawo bayan gida mai tauri. Sai kuma na ukun shi shine mutum ya kasance yana yawan cin ko shan ko yin abinda ya san cewa zai sa bayan gida ya zo masa da sauki, ba kuma ina nufin ya zo masa da gudawa ba, dan shi ma gudawa in ya kasance ya dade mutum yana yi, mace ne ko namiji, to shi ma zai iya constant ko kuma ya jawo irin wannan matsala na shi wannan hemorrhoids, amma bai cika faruwa ba kamar yanda in bayan gida fiyin tauri ko yawan zama a shadda, ko kuma ya kasance mutum yana zama a shadda, gashi ba bayan gida mai tauri bane, amma yanayin zama a shadda ne ba daidai ba, dan yawancin mutane suna da shadda kan tabbas mai kyau, amma kuma irin zaman da suke masa shine zaman cikin mota, alal misali mutum ya zauna, ko kuma zaman cikin keke napep, wanda kuma bincike ya nuna inda hali yana da kyau ka dan daga kafanka a ce akwai dan wani karamin table da za a zo a sa, ko box wanda zaka daura akai, wannan daurawa kan zaka yi yana taimakawa gurin relaxing wa'insu daga cikin muscles din da yake cikin duburan mutum, sai kasance bayan gida ya zo mai sauki, amma rashin dagawan yana din sawa su dame, to sai sai ga mutum gashi bayan gida a cikin shi, bayan gidan baya da tauri, amma irin zaman da yayi akan wannan toilet din shine yake hana fitan wannan bayan gidan, to wannan ko sai ga mutum ya zo yana ta straining, wato wannan niche da na faɗa din nan, wanda zai zo ya hana fitan bayan gidan, ko kuma bayan gidan ya fita amma da kyar, ko kuma wannan ma ba zai fita duka ba, sai mutum ya zo ya ce yana da bayan gida mai tauri. A'a, ba bayan gida mai tauri bane matsalan ka, ko kuma matsalan ki, but rather zama akan shaddan shine babban matsalan da yake iya jawowa wannan matsala na hemorrhoid.
To likita, shin ana iya warkewa daga ciwon basir bayan mutum ya sha fama da shi?
Tabbas ana warkewa sosai mako daga ciwon basir. Ai kuma akwai magunguna kala biyu, muna da non surgical, muna da kuma surgical, wato wanda ake yin fida, wanda kuma ba sai ma an yi fida ba, za a dan wani ba da wasu magunguna ne, ko kuma dan wayansu minor procedure, ko kuma ayyuka kadan din da a ranar ma mutum zai kama ya tafi gida. Daga cikin wanda ake bada na pharmacotherapy, ko in ce pharmacotherapy drugs, wato shi maganin da zai kasance an bayar kenan, akwai na shafawa a jikin duburan wanda yake taimakawa gurin wannan kumburin ya zo yana dan tsomarewa, ko kuma in ce yana shrinking kenan, ko wanda wannan zai iya rage jinin da yake aukuwa, ko kuma wannan kaikayin da yake ma mutum, wanda sun haɗa da su astringent, alal misali wannan group of medications ne, steroid da ake bayarwa at times haka, wato har da su irin su family lidocaine da su lincocaine and etc, wanda zai taimaka gurin wannan itching, ko kuma zafin da yake ma mutum din nan mutum ya shafa. Amma ya kasance cewa an yi hakan da yi ba, to can you going further I wanna boy rubber band ligation, wanda za a zo ne a sa wani irin roba irin namu na asibiti kenan, wanda a cikin duburan mutum za a zo a kama wannan jijiyan nan da ya kumburin da na faɗa ya je har ya kosin wannan shi basir din, sai a kulle shi, yayin da aka kulle shi kuma an dakatar da zuwan jini ne zuwa wannan jijiyan, to ba mun mamaki bane in sa'a ya zo ya fadi ma da kanshi daga nan, kuma insha Allah ta'ala basir ta tafi. In hakan bai faru ba, aka yi injection sclerotherapy da phenol oil, wannan phenol oil din nan shine ake sawa a cikin syringe, sai a zo a fesa a cikin duburan mutum inda wannan basir din take, ba don komai ba, dan ta tsomar da wannan, wato ta yi shrinking din shi kenan, sai gargadan mutum ya huta. In bai aiki ba, akan yi irin su diaphragm, wani electrical procedure ne da za a zo a dan sa wuta, ina ce wuta ba wuta na murhu ba, but wuta namu irin na asibiti, wanda za a zo ana dan sawa a wannan wannan gurin wanda shi ma zai iya taimaka gurin shrinking. A wurin su infrared coagulation wanda shi ma duk dai ake so a takaicen takaitawa a dakatar da zuwan jini ne zuwa gurin wannan jijiyan da yake kumbura. Saboda kar a manta kumburin nashin nan ba wai zallan nishi da na faɗa bane ba, rather abin da yake contributing saboda jinin da yake zuwa gurin ne. To yayin da ka tsayar da jini zuwa kuma to yana ci yana ganin jinin da yake ciki zai zo ya kasance ya mutu, to shi ma ƙarshen wannan jijiyan zai zo ya mutu. To yayin da ya mutu shi ma kuma insha Allah ta'ala to ba su din ci ma sai su mutu tare. Amma wani gudu ba hanzari ba, yayin da aka yi haka kuma still mutum bai warke ba, to dole a je surgical management din shi. Surgical management din nan muna da irin su artery ligation, wani abu shi hemorrhoidal artery ligation, inda za a je daidai gurin wannan jijiyan da yake ba da jinin ne sai a kulle shi da wato ainihin suture, wato igiyan namu da muke amfani da shi ko in ce zaren mu da muke amfani da shi na fiɗa kenan, bayan da an fiɗa mutum wanda ake yi amfani da shi a ɗinki. So na biyu kuma akwai irin shi hemorrhoidectomy da ake yi, wanda zai kasance cewa an ɗauko shi kanshi wannan jijiyan ne, an jawo shi an yanke shi gabaki ɗaya. To shi dai kawai problem ɗin da yake causing muna samun fecal incontinence, wanda zai kasance bayan gidan mutum ya canza, muka samu wani abu shi stapled hemorrhoidectomy. Akan yi wani abu shi stapled hemorrhoidectomy wanda shi kuma wani ƙaramin za a ce na'ura ne da ake sawa don ya taimaka bayan an yi irin wannan cire shi wannan basir ɗin. To insha Allah ta'ala akai haka ya kasance mutum ya kiyaye abubuwan da na faffaɗa a baya, tare da samun ruwan ɗumi a sa gishiri yana ɗan yawan sama a ciki, tare da kuma uwa uba ci da haƙuri da cin abin da zai iya jawo su bayan gida mai tauri da kuma yawan shan ruwa, to insha Allah ta'ala zai iya rabuwa da wannan matsala ta basir. Amma ko wani gudu ba hanzari ba, yayin da ya kasance cewa ya ci gaba da yin ɗaya da abin da na faɗa, to fa ba abin mamaki ba ne wani ya ƙara bullukowa ta wani guri daban.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke da zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake muku fatan mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Kafofin yaɗa labarai na ƙasar Lebanon sun rawaito cewa a yau Alhamis adadin fararen hular da suka mutu sakamakon hare-hare biyu da Isra'ila ta kai ƙasar Lebanon ya ƙaru zuwa 10, waɗanda suka zama mafi muni a cikin sama da watanni 4 da aka kwashe ana musayar wuta a kan iyakokin ƙasar. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta lashe takobin mayar da martani kan hare-haren da aka kai a birnin Nabatiya da wani ƙauye da ke kudancin ƙasar. Sa'o'i kaɗan bayan harba wasu makamai daga Lebanon da suka hallaka sojan Isra'ila. Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa wasu jerin harin makamai masu linzami da Rasha ta kai kan wasu yankuna na ƙasar Ukraine sun jikkata aƙalla mutane 6 tare da lalata gine-gine da dama. Har ila yau makamai masu linzami na Rasha sun kai kai ciki babban birnin Ukraine, inda jami'ai suka ce dakarun tsaron sama sun harbo dukkan makaman kuma ba a samu rahoton jikkata ba. Kasashen China da Rasha sun ƙara ƙarfafa haɗin gwiwarsu a cikin 'yan makonnin nan, inda shugabannin kasashen biyu suka sha alwashin ci gaba da yin mu'amala ta ƙud da ƙud, inda jakadan China a Rasha ya bayyana shirin shugaban Rasha Vladimir Putin na kai ziyara China a wannan shekara. A yayin ganawarsa ta wayar tarho a ranar 8 ga watan Fabrairun nan, shugaban China Xi Jinping da Putin sun nuna jin daɗinsu kan zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannoni daban-daban, kuma sun soki abin da suka kira katsalandan ɗin da Amurka ke yi a harkokin sauran ƙasashen waje.
To haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato ƙarfe 9:30 kenan agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Pete Hanley, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.